sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mata Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a hanyar sadarwarmu ta internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 13 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin haske akan kisan 'yar shugaban ƙungiyar Yarbawa ta Afenifere. Sannan za ku ji cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kotun ɗaukaka ƙara a Yemen da ta soke hukuncin kisa da ta yankewa wasu mutane su 30. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Mahaukaciyar guguwar nan da ake wa lakabi da Barry na sauka a jihar Louisiana da ke kusa da teku a cewar cibiyar nan ta Amurka da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa. Amma ta kara da cewa karfin guguwar ya ragu, sai dai duk da haka hukumomin na gargadin cewa guguwar ta Barry na iya zuwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya hada da iska mai karfin gaske wadanda ka iya jefa rayuwar mutane cikin hadari a yankin tekun Gulf da kuma can gefen tsaunukan Mississippi. Wannan guguwa wacce ita ce ta farko da za ta sauka a wannan yanayi na bazara da aka shiga na tafi ne da iska mai karfin tafiyar kilomita 120 cikin sa'a guda, wacce a da take tafiyar kilomita 9 cikin sa'a daya. Hukumomin yankin sun ce hasashen cewa guguwar ta Barry za ta zo da ruwan saman da zai kai har ƙarshen makon nan yana zuba. Ana sa ran a gobe Lahadi ne jami'an hukumar shige da fice ta custom a nan Amurka, wacce ake kira ICE a takaice, za su kaddamar da wani samaman kama bakin haure da ke zama a ƙasar ba da izini ba. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da aikin kaman wanda zai mai da hankali wajen cafke ɗaruruwan iyalai a biranen Amurka da suka haɗa da Chicago, Los Angeles da kuma New York. Ken Kuchelani shi ne muƙaddashin shugaban hukumar da ke kula da shige da fice a Amurka.
They're absolutely going to happen. There's approximately 1 million people in this country with removal orders.
Yace lallai za a aiwatar, akwai kuma akalla mutum miliyan 1 a wannan kasar da aka ba su umarnin su fita, amma ba wannan dalili ne kawai zai sa a nemi rukunin mutanen ba. Gaskiyar magana ita ce waɗannan mutane ne da aka bi ka'idoji wajen ba su takardun umarnin su fita daga Amurkan. Hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otel da ke kudancin birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33. Shugaban yankin Jubaland Ahmed Muhammad Islan, wanda aka fi sani da Madobe, ya ce an gano ƙarin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida 2 da wani ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi na yanki da wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya. Inda ya ƙara da cewa daga cikin mawatan har ila yau akwai Amurkawa da 'yan ƙasar Kenya da Burtaniya da Tanzania da kuma wani ɗan ƙasar Canada. Jami'an tsaron yankin na Kismayo sun faɗa wa muryar Amurka cewa sun kashe aƙalla maharan 4 daga cikin waɗanda suka kai wannan farmaki. Shugaban ƙasar ta Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya kwatanta harin a matsayin tsananin mugunta da ragwanci da 'yan ta'addan suka kai. Dabban masu zanga-zanga a Hong Kong sun fita yau Asabar domin nuna adawar su ga 'yan kasuwar ƙasar China da ke harkokin cinikayya su a yankin. An yi boran ne a yankin da ake kira Shuen Shui, wanda ke kusa da garin Shenzhen na China da ke daidai kan iyakar yankin na Hong Kong da ƙasar ta Sin. Masu zanga-zangan da yana so ne 'yan kasuwar na China su daina sayan kayayyaki a yankin na Hong Kong suna kaiwa ƙasar ta China. Rotanni sun ce da yawa daga cikin shagunan 'yan kasuwar na China sun kasance a rufe yayin wannan zanga-zanga. An shiga yini na biyu da Rashi ke ci gaba da sayar da makamai masu linzami ƙira S-400 ga ƙasar Turkiyya. lamarin da ka iya raunana dangantakar da ke tsakanin Amurka da Turkiyyar. Ya kuma sa sabuwar fasaha kera makaman soji na Rasha ya shiga hannun ɗaya daga cikin manyan mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO. Ma'aikatar tsaron Turkiyya ta ce a yau Asabar wani jirgin Rasha na hudu ya soke wasu ƙarin sassan makaman na S-400 masu linzami a wani filin tashin jiragen sojin ƙasar da ke kusa da birnin Ankara. Hakan na nufin hukumomin ƙasar ta Turkiyya sun yi watsi da barazanar da Amurka ta yi musu na ƙaƙaba musu takunkumi muddin ba su kauce wa sayan makaman ba. A jiya Juma'a, jirgin Rasha na farko ya isar da wasu sassan makaman waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 2.2, lamarin da ya ja hankulan hukumomin Brussels da na Washington.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da alhinin kisan yar gidan shugaban kungiyar Yarbawa ta Afeniferi Funke Olakunri. Wacce wasu rahotanni suka raiwaito ‘yan sanda suna cewa ‘yan fashi ne suka halaka ta. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne a jiya Juma'a yayin da take kan hanyarta ta zuwa Akure daga jihar Lagos. Dazunan na tuntuɓi wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol da ke jihar Oyo domin jin ƙarin bayani kan wannan lamarin da ya faru.
Ƙarin bayani a nan shi ne rundunar ‘yan sanda ta jihar Ondo. Waton tashi ta baza komarta domin gano waɗanda suka aikata wannan ɗayan aiki na kashin Mrs. Funke Olakunri, waton ɗiyar babban ƙungiyar Afeniferi ta Najeriya ko kuma ta ƙasa, waton fasoranci. Sannan kakakin rundunar ‘yan sanda na jihar Ondo ya shaida min cewa bayan sun baza komarsu, shugaban waton babban baturin ‘yan sanda na Najeriya Muhammad Adamu ya aiko da wasu ƙwararru masana laifuffuka za su taimaka musu a nan jihar Ondo domin su gano waɗanda suna kashe wannan mata. Mu a halin yanzu suna aiki ba dare ba rana, inda dai sun gano waɗanda suka aikata wannan ɗayan aikin.
Yaya mutanen yankin suke kallon wannan kisa?
Mutanen yanki musamman na nan kudu maso yammacin Najeriya kama jihar Ondo, wato suna cike da takaici a game da kashe Mrs. Funke Olakunri. Wato sun nuna jin zafinsu kwarai da gaske saboda kashe ta ya zo musu da wato zafi, musamman daidai wannan lokaci da ake ganin cewa wato gwamnatin Najeriya tana kokarin ta samar da tsaro a wasu sassan da ake rikici a Najeriya, kuma ga rashin tsaron yana ci gaba da faruwa a wasassa musamman har zuwa nan kudu maso yammacin Najeriya, inda aka kashe wannan matar da ake ganin ubanta yana ɗaya daga cikin fitattun wato shugabannin ƙabilun Yarbawa ko kuma ƙungiyoyin wato Yarbawa suke nan kudu maso yammacin Najeriya. Har wa yau dai shi kakakin rundunar ‘yan sanda na jihar Ondo Femi Yusufemi ya ce lalle daɗe wadda an kai sai sun kamo waɗanda sun ka kashe wannan matar, wato Funke Olakunri. Sannan suna nan suna aiki kuma ba za su tsaya ba sai sun gano waɗannan aikata dukkan laifukan da ake aikatawa a faɗin jihar Ondo. Kana ya ce kamar yadda mutane ke faɗa ba haka ba ne, cewa wasu mutane ne wana ganin makiyaya Fulani ne na kashe wannan matar. Wasu ya ce a'a, duka nasu gani ‘yan fashi da makami ne suka kashe ta, waɗanda ke tare hanya suna karɓar fiyoyi da kuɗaɗe da ƙaddarorin mutane. Domin inda an ka kashe ta a nan kan tagwayen titin Ejibu Ode zuwa Ƙore guri ne wanda yake wato da wuya a samu irin wannan abu ya faru, amma sai ga shi an yi. Kuma ba za a ce wai makiyaya Fulani ne suke wannan wurin ba, bari a ce su ne suka aikata wannan aikin. Saboda haka su dai a nasu gani wasu wato masu aikata laifuffuka ne kamar irin fashi da makami suka kashe wannan matar.
Ya ba dawowa ba dan adam ba ko mai ne ma fitina ba a sun karshe ba.
Hassan Umar Sambol. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kotun ɗaukaka ƙara a Yemen da ta soke hukuncin kisa da ta yankewa wasu mutane su 30 a farkon wannan mako, wanda hukumomin Houthi suka ba da umarni a babban birnin Sana'a. Ga fassarar rahoton wakiliyar muryar Amurka Lisa Schlein daga Geneva. Yawancin mutane 30 ɗin da aka yanke wa hukuncin kisa sun hada da malaman makaranta, ɗalibai da 'yan siyasa. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya alakanta mutanen ne da 'yan jam'iyyar Islah, ƙungiyar da ke yawan sukar lamirin 'yan Houthi. 'Yan tawaye na Houthi waɗanda ake zaton Iran na goyon bayansu sun kwashe sama da shekaru 4 suna yaƙi da ɓangaren gwamnatin Yemen, wacce hukumomin Saudi diya ke marawa baya. Mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin bil'adama Ravina Shamdasani ta ce mutanen suna ta gayyara a kurkuku tun bayan da aka kama su a shekara ta 2016. Ta ƙara da cewa an tuhume su a shekarar 2017, sannan duk da cewa an yi ta sauraron ƙararrakin su a kotu tun daga lokacin. Shamdasani ta ce babu wani daga cikin su da ya iya kare kansa.
The arrests also took place without warrants for the most part.
Har ila yau an kama su ne ba tare da takardar izini ba, ba kuma tare da an gurfanar da su a kotu ba, har tsawon watanni ko har zuwa shekara a lokuta da dama. Kuma ba zato ba tsammani abin da ya zo mana da mamaki a ranar 30 da ta gabata, sai muka ji har an yanke musu hukunci. An dai tuhumi mutanen su 30 da laifukan hada kai da wata kungiyar 'yan bindiga da ke tada hankali da niyyar kai hari akan kwamitoci masu alaka da Houthi da ma'aikatansu. Sai dai Shamdasani ta ce za a ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci da kotu ta yanke.
This is why we felt it important to come out now and speak about the high likelihood.
Wannan shine dalilin da yasa muka ga yana da muhimmanci mu fito mu yi magana a yanzu kan cewa yawancin waɗannan zarge-zarge na da nasaba da siyasa. Sannan akwai zarge-zarge kwarara da ke nuna cewa an ci zarafin waɗannan mutane. Abokan hulɗarmu da ke ƙasar ta Yemen sun samu damar zantawa da wasu daga cikinsu waɗanda ake tsare da su da iyalansu da nufin tattara waɗannan zarge-zarge wuri guda. Shamdasani ta ƙara da cewa akwai alamu da ke nuna cewa an hana waɗanda ake tuhuma 'yancinsu na samun adalci a shari'ar da aka musu. Ta kuma yi kira ga kotu da ta yi watsi da duk wata ƙara da ke da nasaba da siyasa, ta kuma yi hukunci bisa adalci kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa idan ana tuhumar mutum da wani laifi. Madalla masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na ci a ƙarfe 4:44 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawan ya ce yana da labarin shugaba Buhari zai gabatar da jerin sabbin ministoci don tantancewa. Haka nan shugaba Buhari, wanda ya mika sunan Justice Tanko don zama babban alkali, ya kuwa buƙaci majalisar ta bashi damar naɗa masu ba da shawara 15. Sai Idu Bayero APC Karu ya buƙaci shugaban ya kauce wa kara da kiyashi.
Ya ɗauki mazaje, ya ɗauki injiniyoyi ba injiniyoyi ba. Wallahi akwai waɗanda suke wa Buhari zagon ƙasa, kuma wallahi ba masu son sa bane.
Shugaban kuma Alazai Barista Abdullahi Muktar ya duba tashin rukunin farko na alhazai daga Katsina.
Haƙƙi na alhaji ba zan yi ƙasa a gwiwa akan sa ba. Ko a ma'aikata muka ce haƙƙinmu shine mu kula da alhazai, ba mu je mu yi aikin haji ba.
Yan Shi'a sun yi zanga-zangar neman sako Elzazzaki da suka ce ba shi da lafiya da hakan ya sanadiyar rasa ran matasa biyu. Haka nan yan Shi'ar sun yi barazana ga rayuwar shugaba Buhari, matukar wani abu ya samu shugaban nasu. Yan sanda tara sun samu raunuka inda suka kama yan Shi'an 40. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawaban su ne Malam Musa Gamboya Kana Zaria, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma Rabara Murtala Mati daga Kano. Ga Malam Musa ya Kana.
To a'udhu billahi min sha'ani bismillahirrahmanirrahim. Kuma su jami'an tsaro ina kira a gare su don Allah don annaba su ji ba, Allah su ji ba annaba kar su ji ba wannan albashi da ake biyan su. A'a, duk wanda ya ji yadda mutun dadi shi ma fa Allah zai ji yadda shi. Wanda ya sanadin fitan wani kunci shi ma Allah zai fitar da shi daga cikin kuncin nan. So yi don Allah. Ina kira kuma ga ƴan uwan mu Fulani. Har yanzu lokaci bai kure ba maharanna. Don Allah don annabi Fulani mun san su da jin kunya. Domin Fulani babu wanda ya kai ba Fulani jin kunya, amma yanzu Fulani an gurɓata, to lokaci bai kure ba don Allah a tuba, a ajiye makaman nan, a zo a rungumi zaman lafiya. Kaman a yankin Maiduguri bare bare an san su da addini, domin duk annab aka faɗa alqur'ani za a ce shiyen Maiduguri. To don Allah don annabi ku ajiye makaman nan, don Allah kar ku yadda wasu mutane su gurɓata imaninku ya kasance ana amfani da ku wajen kashe al'umma. Waɗanda suke gurɓata muku imanin nan lahira ba abin da za su iya muku, kuma hasali ma kafin a tafi lahiran nan. Lalle lalle sai an tadda kaskanci a duniya kafin a tafi lahira, domin shi Allah baya barin azalimi. Kira kuma da shugabanni don Allah don annaba ku daina amfani da kujeranku a wanda Allah ya ba ku bisa taimakon waɗannan talakawan nan. Idan gaskiya ta zo akan kowane ne ya kamata ku yi amfani da gaskiya, domin mafi akasari ƴan siyasa kuna amfani da kujerunku sai a kai mutum kotu, kotu ta yi hukunci, ko a ce a da bele mutum, ko a ce a saki mutum wanda dokan nan ita ta dora ku akai. Domin tun daga zuwa gwamna zuwa shugaban kasa babu wanda ya rantsar da shi face da alƙalan da suke hukunci a kotunan nan. To ya kamata ajibi Allah, ajibi annabi, ku duba wanda kotu ta ce a bada belen shi ko a sake shi, kar ku yi ma kotu kangara. Ko bi umarnin kotu, idan ku kun ce kotunan nan ba su da amfani, to ashe kuwa rantsuwan da suke muku ba shi da amfani, domin in ba don su bada ba ku zama ba. Domin ku kanku idan abu tai habarawa ku kan kai wajen waɗannan alƙalan ne, ku kuma alƙalai ku ji tsoron Allah. Duk abin da waɗannan mutanen za su ba ku ƙararre ne, gaskiyan ku shine Allah zai fidda ku duniya da lahira. Kuma wanda ya rike gaskiya shine zai zawo mu cikin mutunci duniya da lahira. Kuma idan kuka karɓi hanci a wurin su, ku iya sani fa ba ku da ƙima a idan su, domin ranan da ba su akan mulki ba ku fada kima. Kuma su ne masu tona muku asiri a turo EFCC gidajenku a kama ku a ce an ba ku hanci. To ya kamata ma'aikatan shari'a ku tsaya tsayin daka a ƙasa domin ceto al'umma, domin ƙasar nan an shiga wani hali. Kuma ina kira ga mutanen arewa, halin da muke ciki a arewa man kai la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim. Kwanan da nake jin wasu da tijan arewa za a yi taro a Kaduna, to ina kira ba mu ki a yi taro ba, amma a sa hatta da malaman addini da waɗanda suke da zaune da mutane a cikin anguwa, in dai ana so a yi maganin tsaro, domin waɗannan mutanen su suka san gurbatacce, suka san na kirki. Don haka tsaro ya tattara akan alhakin kowa. Dan sanda kake, soja kake, civilian kake, dan banga kake, kai hatta mata haƙƙin tsaro yana kan mu gaba ɗaya. Domin yau in mun zauna lafiya kowa zai zauna lafiya, in ba mu zauna lafiya ba wanda zai zauna lafiya. Kuma adalci shine ginshikin zaman lafiya a ƙasa.
To kira ga sarakuna da hakimai.
Sarakuna da hakimai suna da kyakkyawar rawar da za su taka, amma abin da ke ba mu takeici su ƴan siyasa ba su ƙarfin gwiwa. Kai ne an baka hakinta, an ce albashinka bai wuce naira 20,000 ba ko 50,000, alhanan kana cikin tsaka mai wuya. Domin yanzu ku jiba abin da ke ankuwa a Zamfara, ai hakiman nan daga tannan su ake zuwa ake kai ma harhare. Kai ne kana hakimi, jami'an tsaro sun kira ka sanya zama da kai, ko kana ganin akwai wata matsala ka faɗa ma jami'an tsaro ga halin da ake ciki a yankinka, amma kana komawa sai su waɗannan gurɓatattun nan su kira ka su ce to mun ji labari an yi zama da kai, ka ce kaza ka ce kaza, alhanin kai kuma da jami'an tsaro kai magana haka faɗa musu halin da ake ciki. To idan ku ana haka ta ina hakimi ko sarki zai bada sirrin gurbatacce, tunda in har zaka ba jami'in tsaro sirrin ga inda gurbatacce yake domin ai maganin shi, sai magana ta fito a kira ka a waya a ce maka kaje kace kaza kace kaza, har su biyo ka su ana maka barazana da rayuwa, wasu ma kashe sun ake yi. To idan fa ba a gyara tsaron kasan nan ba, to gaskiya ba wanda zai zauna lafiya. Domin ku iya sani, idan kuna tanka hukuma su mulki ne, dududu fa in kai gwamna ne in ta hanka shekara 8 ne kai ka gama, in kai shugaban kasa ne in ta hanka shekara 8 ne kai ka gama, kuma cikin talakawan nan fa zaka koma. Sasali ma idan ba ku aiwatar da gaskiya ba har ku koma ga Allah, babu kwanciyar hankali da za ku zauna da zai dawoma a gare ku. Ƴaƴan ku ma su za su iya zama muku annoba sakamakon kun gurbata ƴaƴayen wasu. To kiran da muke yi da ƴan siyasa, domin lokaci ne na demokrasi ba mulkin soja bane, ƴan siyasa ku kuke da alhaki ku nada wanda kuka ga ya cancanta domin a ceto rayukan al'umma. Kuma ku yi hankali li da fadawa, mugayen fadawa, akwai kuna da fadawa wanda ba su ba ku shawara na kirki, wanda suna amfani da kujeran ku ne domin wata manufa nasu na tara abin duniya. To ku iya sani, ko ba duniya fa akwai lahira, in an tafi lahira kuma babu lauyan da zai tsaya maka, abun da kai shine zaka tarar dan hairan hairan in sharran sharran.
Shi kuwa rabar Murtala Mati cewa yi,
ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne rabar Murtala Mati dan gora, mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa a rehen jihar Kano. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya, duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan Adam a littafin Farawa Sura 11 aya 7 zuwa aya 9. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu ciri da zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko juna. Babu wata riba da rigima, rikici, fada, soja da juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa Sura 12 aya 14 zuwa 17, Ubangiji ya ce, ku sawa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su. Ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka. Ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u. Kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta. Ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙauna da juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin ku, domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka, in ji Ubangiji. Har ma maƙiyinka yana jin yunwa, ka ci da shi, yana jin ƙin ruwa, ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane, jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali, ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin dafartawa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta Sura 5 aya 39, ina gaya muku kada ku ji a cuce ku, amma in wani ya mare ka a wannan kurci ka juya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari a littafin Ibraniya Sura 12 aya 14, Ubangiji ya ce, ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake, in banda kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji. Abin da kai shi da baƙin ciki, ƙasar mu Najeriya ta zama filin ta zai rikici, faɗa, kashe-kashen juna da sunan addini, musamman arewa. Ina kira ga musamman manoma da makiyaya, mu zauna lafiya. A da can ba a san mu da wa'annan rigingimu ba, a da can da makiyaya da manoma makwabta ne, ana zaman lafiya, ana cin ribar zama tare. Manomi zai kira makiyayi kai nono a gurinsa, makiyayi kuma zai je gun manomi sai hatsi a gurinsa. An san mu da zaman lafiya, an san mu da karanta juna, an san mu da ƙaunar juna, an san mu da mutunta juna. Menene ya faru? Ina muka samu wannan? Addinin Krista bai koyar da tashin hankali da rigima ba. In fact, Yesu Almasihu ma ya koyar cewa kada mu rama in an cice mu kada mu rama ba ma magana tsokano rigima ba a'a in ma an tsokane mu in ma an cice mu kada mu rama mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa dan haka ina kira da musamman mu yan arewa a Najeriya don Allah mu karanta juna mu mutunta juna mu yi zaman lafiya da juna wannan shi ke taimake mu kiriba zama tare da Allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke da Allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke amma Allah ya bar mu da bambance bambance mu ina bukata ko mu zauna lafiya mu mutunta juna don mu kira kiriba zama tare da wannan muke yau a ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya
Tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla yanzu kuma ga wannan sakon.
Tsaka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Tsaka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. Domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar Macaya da Manoma da ake cema Platform Paysan na Niger. Tsaka mai wuya, muna son shi yana cikin ranmu dole da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare
sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya
sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma nan karan a takaice
Mahaukacin guguwar nan da ake wa lakabe da Barry ta sauka a jihar Louisiana da ke nan Amurka kusa da teku a cewar cibiyar nan ta Amurka da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa amma ta kara da cewa karfin guguwar ya ragu sai da duka haka hukumomin na gargadin cewa guguwar ta Barry na iya zuwa da ruwan sama kamar bakin kwarya hada da iska mai karfin gaske wadanda ka iya jefa rayuwar mutane cikin hadari a yankin tekun Gulf da kuma can gefen tsaunukan Mississippi wannan guguwa wacce ita ce ta farko da za ta sauka a wannan yanayi na bazara da aka shiga na tafi ne da iska mai tafiya kilomita 120 cikin sa'a guda wacce a da take tafiya kilomita 9 cikin sa'a daya hukumomin yankin sun yi hasashen cewa guguwar ta bari za ta zo da ruwan saman da zai kai har ƙarshen makon nan yana zuba ana sa ran a gobe Lahadi ne jami'an hukumar shige da fice ta custom a nan Amurka wacce ake kira ICE a takeice za su kaddamar da wani samaman kama bakin hauren da ke zama a kasar ba da izini ba a ce juma'a shugaban Amurka shugaba Trump ya tabbatar da aikin kaman wanda zai mai da hankali wajen cafke ɗaruruwan iyalai a biranen Amurka da suka hada da Chicago, Los Angeles da kuma New York. Hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otel da ke kudancin birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33. Shugaban yankin Jubaland Ahmed Muhammad Islan wanda aka fi sani da Mudube ya ce an gano ƙarin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida biyu.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haila da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Kit Holmes ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.